Gendala. Bashka Pernipa.
Shugaban kasar Najeriya tun 2003 har 2015 bai shirye komai a Najeriya ba.
Ba sako ne na mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Sako ne na sabano nono nasa na kansa.
Sai an gama shan mu basilla sannan za a kawo rahoton bincike. Ai bincike dai wanda aka kama da cin hanci da rashawa an har shugaba ne gaggauta soka da kujerarsa.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa ta cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama motar naki ga cigaban demokradiyyar kasar nan a hannu guda shirin kan baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin gudanar da binciken kuɗi na kwakwaf kan ayyukan hukumar raya yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Shugaban ya bada umarnin binciken ne tun daga shekarar da aka kafa hukumar har izuwa shekara ta 2019 da muke ciki. Mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya ce za a binciki hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta tsawon shekara 8 saboda koke-koken da ake yi sun yi yawa game da ayyukanta. Ya ce shugaba Buhari ya gaji da koke-koke da ake yi game da wannan hukuma wajen zartar wacce na gudanar da ayyuka da kuma yadda ake tafiyar da harkar kudade na al'umma. Haka zalika shugaba Buhari yana so a gano inda kudaden hukumar ke shiga bayan shekara 2 zuwa shekara 3 an ƙara yawan kudade da ake baiwa hukumar a kasafin kudi. Sai dai bai yi ƙarin bayani ba game da yadda kwamitin zai gudanar da binciken da kuma lokacin da zai soma aiki. Rahotanni sun bayyana shugaba Buhari na cewa abin da ke gani yanzu haka a yankin kudu maso kudu bai yi daidai da dimbin dukiyar da aka rika warewa wannan hukuma ba. An kafa hukumar raya yankin Niger Delta ne a shekarar 2008 zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Margayi Umar Musa Yar'Adua. ‘Yan Najeriya da dama na zargin wasu tsirarin mutane ne ke awon gaba da kudaden hukumar maimakon yankin da ke da arzikin man fetur da tattalin arzikin Najeriya ke dogara da shi. Wannan dai na zuwa ne lokacin da muka jiyo majalisar jihar Kogi ta tsige mataimakin gwamnan jihar Simon Achuba. Ta tsige Mr. Achuba ne a babban birnin jihar a Juma'an nan da yake sanar da tsige mataimakin gwamnan shugaban masu rinjaye a majalisar. Ya ce ana zarginsa da wawure kudade a don haka majalisar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi bincike game da zargin da ake yi wa mataimakin gwamnan. Sai dai kwamitin ya dawo da rahotonsa a yau Juma'a inda kwamitin ya tabbatar da cewa zargin da ake wa mataimakin gwamnan ya tabbata. Sau da yawa dai wasu mabiya siyasa da kuma ayyukan majalisun dokoki na zargin yadda majalisun ke dukan jaki suna barin taiki musamman ma yadda suke fifita wasu ayyuka fiye da yin dokokin da za su shafi rayuwar talaka kai tsaye wanda hakan ke sanya wasu masu zaɓe ke ƙara fidda rai daga tsarin gudanar da demokradiyya a wannan ƙasa. Mu tsallaka batun nan na kalaman ministan noma Alhaji Sabano Nono wanda ake ganin ya jawo maganganu daga sassan ƙasar nan musamman batu na zaka iya ƙoshi akan kuɗi naira 30 kacal. A yau dai mun karɓi baƙuncin Ɗanlami baban komanda na jam'iyyar APC wanda ya shigo wannan fili yana bayyana cewa kalaman da ministan yayi yayi su ne a radin kansa babu hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari cikin waɗannan kalamai.
Muna ba al'ummar jihar Kano haƙuri, muna ba al'ummar state 36 na Najeriya ba don wani abu muke ba su haƙurin nan ba domin Alhaji Sabano Nono maganar da i cewar har yanzu akwai abincin naira 30 da zaka cika koshi a Najeriya. To al'ummar Najeriya ba su ji daɗi ba, shi yasa muka tabbatar musu da ba saƙo ne na mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba, saƙo ne na Sabano Nono nasa na kansa. In saƙo ne na mai girma shugaban kasa za mu ji a gurin Lai Muhammad ko za mu ji a gurin Garba Shehu, amma wannan maganar da Sabano Nono ya yi faɗa ba mu ji daɗin ta ba. To ai shi yasa na gaya ma ko a ina zaka iya samun eh zaka iya samun a'a. Kamar anan cikin jihar Kano za ka ga cewar an yi MD, amma akwai MD da suke da amfani, akwai wanda kwata-kwata ba su da amfani. Yanzu idan ka ɗauko MD nan na Kanabda, saboda haka me ya yi amfanin wannan MD? Yanzu ka tafi can bakin Abba cewa abin da ya taho daga gidan boss zuwa gidan Maria gaba daya kura idan ka taho masu asuma suna haduwa suna suma
kaga iya cewa kenan baban commander yazo yana cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta gaza a jihar Kano
gwamnatin mu ce duk abin da take da shi sai mun fada saboda ba ma zuwa office din kowa ko ba mu damu da arziki na annan Allah subhanahu wataala yake amma duk abin da na gani na gaskiya zan fada yanzu kamar MD na Sterile Light dinnan na wannan wutar yanzu menene amfanin wannan MD yanzu shin tambayar da muke wannan MD na Sterile Light shin wayannan kwanaki da ibe kawuta ba an ba da kudin man koko ba a baya ba
to baka tunanin gwamnati ce bata ba sa isassun kayan aikin da zai gudanar da ayyuka ba
wallahi alazimu da Abdullahi Umar Ganduje ba wanda ya danne wa haƙi
ina ka samu wannan tabbaci
abinda isa na samu tabbaci yau da izo ibada kudi na kwangila na aikin gadar kurna an yi ko ba ai ba amsa shine wanda aka ba kwangila yayi amma wallahi alazimu wayannan MD da wannan na Kanabda da wannan na Sterile Light gaba daya ba su tantanta a cikin jihar Kano a dau mukamin mutane a
Dallami baban komanda na jam'iyyar APC a nan Kano kafin mu ƙara waiwayar wannan batu bari mu kalli batun kungiyar kwadago bayan shafe kwanaki ana tattaunawa domin cimma matsaya akan batun ƙarin albashi a ƙarshe dai gwamnatin tarayya da kungiyar kwadago sun cimma yarjejeniyar mafi karancin albashi na naira 30,000 tun daga kan mai matakin albashi na 7 har izuwa na 17 idan ba manta ba gwamnatin tarayya ta amince da ƙarin kashi 30% ga kananan ma'aikata masu matakin albashi na 1 zuwa na 7 an cimma wannan yarjejeniya ce bayan an shafa dogon lokaci ana tattaunawa tsakanin bangarorin biyu tun daga karfe 8:24 na dare har izuwa karfe 3 na asubahin yau juma'a ministan harkokin kwadago Chris Ngige ne ya bayyana cimma yarjejeniyar a yau bayan sun tashi daga wannan taro mu ƙara yi wa wancan batu na kalaman ministan noma kome inda Shamsu Kure na jam'iyyar PDP ya leko wannan fili yana ganin baikin waccan magana
ban yi mamaki abinda ministan gona ya faɗa akan talakan Najeriya ba domin daman mun faɗa cewa tunda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kama bata zo da tsarin ta taimaki talaka ko ta fidda Najeriya da halin da take ciki ba lokacin da aka nada ministocin nan na jihar Kano mun fi kowa karaji mun fi kowa kukan cewa ba su cancanta ba lokacin da duniya ta ci gaba ake tafiya akan digital sannan za ka dauko tsari na manual ka kawo mana jihar Kano yanzu me na nono zai iya yi a harkar gona a jihar Kano yaro dan shekara 30 da kadan shi ya kamata a ba ministan gona domin shi isan mai duniya take ciki amma kana ji ba maganar da yazo ya fada yanzu ko yaro dan yaye kai ka ce za a ci da shi a naira 30 to dan Allah dan annabi no no ka zo ga alkur'ani ka rantse ka ce 30 tana kosar da kai a yini daya ko a rana daya ko a safiya daya dan Muhammadu Rasulullahi
shi wannan minista ya riga ya tabbatar da cewa a jihar Kano fa zai iya nuna ma gurin da ake sayar da abincin naira 30 ka cika koshi
to a ina zai nuna ai ba zan mamaki ba ni ban sani ba ko cefa ne ba shi yake ba a gida ake masa kai ko kaso kurmi yanzu baka isa ka ci abincin na 30 ba ka san ta bi kowace kasuwa a ra'a a jihar Kano amma kai isa ka ci abincin 30 a wannan kasuwa ba mun faɗa cewa da kai da magashi ba ku cancanta da jihar Kano ba yanzu an rufe boda talaka yana ta iyu talaka yana ta kamaji amma ku a jikin su kullun yayin da su sabuwar shadda sai an magana su ce a ci shinkafa mai tsakuwa ku za ku bada kuɗin afendas an ji a ci mai tsakuwar
kusa rufe bodojin akwai dalilan da yasa aka rufe su kuma wanda ana ganin cewa harka ta tsaro ce ba za a yi ba gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba kan wannan namijin aiki da tai
to wace irin harka ta tsaro me inna Allah wa inna ilaihi raji'un mu mun fada mun sake fada wayannan mutanen ba su zo da tsari ba ba su zo da manufa ba tun lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake neman shugaban kasar Najeriya tun 2003 har 2015 bai shirye komai a Najeriya ba
Shamsu Kura dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya shi ma Mustapha Jeje Sheka na jam'iyyar APC ya shigo ne yana mai godiya ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma shugaban karamar hukumar Kumbo Tsohon Rabul Kabir a dofan shekara bisa yadda yace yayi abin a zo a gani a karamar hukumar
kafciyama din da yake jihar Kano banda algonba wanda muka daga tuta wallahi ba wanda ya kai ciyama din mu aiki je kamariri tun daga bakin primary har karshen tsamiya titi shi yayi je kaga yadda ake dirana tafi kurekin sani je kaga gadar da aka hira ta hade da na'iba je ga dirana dirana da yake yi mana taimako da yake akan mata mu rayu matasa mu matasa muna ganin duk abin da yake yi a sheka nake makabartan mu ta sheka shekara 25 ba wanda ya taba saka mata ko guntun bulo je kaga ga aikin da yake yi mata titin da ake magana akai na sheka karshen kwalta wanda ya hade da na'ibawa ba shi da aiki da ya wuce hawa da gangara a kansa ya gaya mana cewa sai an yi wannan titin da
Allah karamar hukumar Kumbozo magana da suke cewa suke baya aiki sai dai aika aika sai kuma diban kudin karamar hukuma yana siya award award da shi
inda ni ba kudin karamar hukuma ka yake Allah ya sa kabiri ka daibe gaba daya kai mana asibitika kai mana makarantu ka taimaki yara ka taimaki marayu ka gina masallatai kai mana titina ka taimaki duk wanda ya kamata ka taimaka a karamar hukumar Kumbotso wasu ɗan uku ne rabiyar ku shigo kuna challenge din mu na rantsa da Allah mun fara kun fara zan yi amfani da wannan dama mai girma Baba Buhari Allah don mutuncin Annabi ya tsare mutuncin ka wannan border da aka rufe a ƙara mata mukulli in dai dan shinkafa ne Allah ya saka ta ƙara fitowa a Najeriya
Mustafa Jeje Shekana jam'iyyar APC Muje ga kalaman Gamboliya Ja'in wanda ya shigo wannan fili yana kira ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da yayi koyi da tsohon gwamnan Kano Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso musamman ta fuskar ayyukan raye kasa
Jagora Sanata Muhammadu Rabi'u Musa Kwankwaso ina sanata ya kawo motion a saka Filato da Bauchi da Gombe da jihar Kano da Kaduna duk a saka su a inda za a dinka ba su yansu kudade na musamman domin radadin Boko Haram amma Barawi tashi yayin kula inda kiwon nan saboda baya son jihar Kano jiya ma na ga Kabiri ga ya tashi ya kawo motion akan lalle lalle gwamnatin tarayya ta tashi ta yinkura ta binkita waccan jiha da aka samu an saci mutanen jihar Kano yaran mu yan jihar Kano a binkita a kwato ragowar amma sai na ga Barau
wai me yasa yan jam'iyyar ku ba za a ji kun hakurkurtar da zuciyar ku ba kun hakura duba da kun daina yi wa lamba daya hamar yanzu kuma kun dawo kan Barau ba kwa ganin duk sun yi muku nisa
to lamba daya abin arziki yake wa jihar Kano ki duba ki yanzu abinda ake fama da shi jihar Kano din nan da kama gariba ta yi zaka ga kowa ya garkama gidansa me yasa saboda babu hasken latrisha da a ce da haske an haskaka Kano kowa zai ci gaba da business a titinan mu na titi za a sayar da buredi za a sayar da lemo za a sayar da lemon zaki har da lemon kwalba ma amma saboda wayannan fitilu an daina kunna su ba ta gari sun yunkuro bisa zargi da muke fa mai girma gwamnati ma da sani ya kashe wayannan
Gamboliya Ja'in dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya A baya-bayanan ne dai wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar PDP suka sauye sheka zuwa jam'iyyar APC sai dai a kallo irin nasu Sadiq babba gidan maza shugaban kungiyar Kwankwasiya dodar cewa yayi su fa ma yanzu suka fara Kwankwasiya
nazo ne na tabbatar wa da jama'ar jihar Kano cewa muna nan a cikin jam'iyyar PDP Kwankwasiya bi iznillahi ta'ala Kwankwasiya za ta kai matakin da mutane ba sa tunani
wai wannan tabbaci da kake yi na cewa kana nan zama darama a cikin jam'iyyar PDP sai gashi kuma kalubale da dama na bibe da wannan jam'iyya kama daga su manyan jagororin jam'iyyar na ficewa suna komawa tsagin gwamnati
mu dai ba mu san wannan ba kuma dan mutun ya fita ya koma wata jam'iyya wannan ba bane da zai kawo tafiyar Kwankwasiya tsiko domin tun kafin wayannan ma an yi wasu bayan su kuma jam'iyyar tana nan mun ci zabe tare da fitar wayansu wanda ake tunanin su za su ba mu matsala matsalar ba ta haifu ballan ta na kuma yanzu sannan da suka koma waccan jam'iyya me suka fi mu
baka ganin hakan zai iya kawo muku kamar na kasu a fafutukar da kuke na ganin cewa kotu ta kwatar muku wannan kujera ta ku
babu wani na kasu domin ba ma nema a wajen kowa a wajen Allah muke nema dan haka kuma a wajen shi za mu ci gaba da nema ba ma sa ran fitar wani ko kuma shigowar wani zai haifar mana da abin da Allah shi ya rubuta mana kuma shi ya kadarta mana domin ita kungiyar Kwankwasiya kungiya ce wadda take ta mutane jajirtattu godiya ga Allah da ya yi injiniya Dr. Muhammadu Rabi'u Musa Kwankwasi a cikin wannan dariƙar ta Kwankwasiya sannan kuma ya yi mana abba gida gida ya yi kwamarat Aminu Abdulsalam to alhamdulillahi mun gode wa Allah da wayannan jagororin da Allah ya ba mu a cikin kungiyar Kwankwasiya don haka mu kuma ga mu matasa ɗungurin gwamnatinmu mun fito mun nuna goyon bayanmu ga wayannan jagororin namu wanda muna tabbatar masu da cewa muna tare da su 100% babu gudu babu ja da baya a madadin kungiyar Kwankwasiya dokar ta Kano state baki daya muna kira ga yan jam'iyya da mu ci gaba da jajircewa mu ci gaba da nuna wa wannan jam'iyyar goyon baya mu ci gaba da sa jajayen huluna domin raza na makiya
Sadiq babba gidan maza shugaban kungiyar nan ta Kwankwasiya dodar har yanzu dai muna cikin jam'iyyar PDP inda muka karbi bakuncin Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP wanda ya shigo da kalaman gyara kayan ka ga gwamnatin tarayya kan yadda ta mayar da arewacin kasar nan saniyar ware
gwamnatin tarayya da ta gaggauta zuwa domin yafiyar mu al'umar arewa saboda kullun tabar da mu ake ana mai she mu saniyar ware amma su mun fuskanci cewar ko a jikin su an tsikar kakkausa yanzu ka duba za ga cewar irin cin zarafin da aka zo aka yi mu kanawa aka dauki ƴaƴan mu aka kai su kudancin Najeriya aka canza musu addini aka canza musu sunaye ai shine karshen cin zarafi kaga wannan ba daidai bane ba amma har kawo yau bamu ji presidency da kakkawon murya sun fito suna hakurkurtar da mu suna ba mu hakuri ba kuma a baya sun alƙawarta cewar za su yaki da cin hanci da rashawa amma sai muka ga cewar an kama ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar APC dumu-dumu yana sunkuma dalolin mutane a cikin aljihunsa
zargi ake yi
wani zargi gashi nan APC sun yi proving aka kama shi yana sunkuma daloli a aljihunsa amma har yau bamu ga gwamnatin tarayya ta yi komai ba
saboda dan jam'iyyar APC ne shi shafaffe ne da mai
baya ga haka watakila gwamnatin tarayya tana bincike ne
wani bincike sai an gama shan mu basin lasannan za a kawo rahoton bincike ai bincike dai wanda aka kama da cin hanci da rashawa an har shugaba ne gaggauta soka da kujerar sa sannan kuma aka ce suka ce za su yaki magudin zabe kamar yadda shugaban kasa muka ji shi da bakin sa yana fadar cewa duk wanda aka kama da magudin zabe za a dauki tsauraran mataki in ta kama ma za a harbe shi amma sai gashi a jihata ta Kano aka kama jami'an gwamnati wanda ɗaya deputy gwamna ne ɗaya kwamishinan kananan hukumomi ne ɗayan kuma shugaban shugabannin kananan hukumomi ne amma dukkanin su babu abin da aka yi musu ɗayan ma yana nan yana fama ana mai jiniya ana zagawa da shi ko ina ɗayan kuma muna da yaqini mai karfi cewa za a yi mai kwamishina ko yaushe daga yanzu kaga kenan wannan ya zama da cewa duk kurin doka da suke fada za su yi a baki ne bai je zuci ba
Bashir Sanata ko yan jam'iyyar hamayya fa ko mutum ruwa ya fada watakila sai ku ciyata da kura
su kai duk girman laifin da nasu yayi in ya shiga jam'iyyar APC ya shiga police station ya je tudun mun tsira kenan ya zama shafaffe da mai shine mutumin kirki dan haka abinda muke gaya musu shine ita doka an aka tashi za a yi hukunci da babba da karami da naka da ba naka ba duk sai a hada ai musu kudin gora a hukunta su amma ba daidai bane ba a rinka
Bashir Sanata dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya muleka kungiyar nan ta APC Media Forum inda suka kai ziyara ban girma da taya murna ga MD Narema Saf MD Abdullahi Ma'azu Baban Gandu har ma yayin ziyarar muka jiyo Ibrahim Falke yana yin jawabi
mu taya kan murna da samun wannan gwaggwaban kujera wanda mai girma gwamna ya zabo ka daga cikin mutum kusan miliyan 10 ya dauko ka ya baka wannan kujera wanda wannan kujera tana daga cikin manya-manyan kujeru a jihar Kano ba dan komai ba ita ce kujera ta tsabtace muhalli wanda kowa ya sani idan muhalli ya gyaru lafiya za ta samu arziki zai inganta da wannan muka zo mu taya kan murna kuma mu tabbatar da cewa muna nuna murnar mu ga samun nasara ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kotu da ta bashi dama ta tabbatar masa da kujerarsa wacce muka zade shi kuma muna fata cewa yadda suka ce sun tafi Kaduna nan abinda suka samu a Kano nan shi za su samu a Kaduna an san je Abuja ma shi za su tarar da wannan kuma muke yaba maka irin kwazanka na yanda jihar Kano ta dauki harami duk gunda wata bola take ko wata shara mun tabbatar da cewa yanzu ana tsabtace jihar Kano kuma kaman yadda ka samu wajen MB yana kokari haka ka dora kanninka ka kuma linkawa akan aikin sa saboda mun tabbatar da cewa ba abin da yake damun ka illa ga jihar Kano ta tsabtata ya cikin jawohi 31 ana wato ainihin misali da jihar Kano a wajen tsabta da kuma inganta lafiyar jihar Kano wannan ce ta sa wannan gwaggwaban kungiya ta APC Media Forum a karkashin shugabancin yangu-yangu wanda yanzu suna nasarawa su take da shi da wato ainihin AME suna can suna gabatar da aiki na mai girma gwamna na jama'ar jihar Kano da Najeriya da kuma wannan kungiya gaba daya to wannan ne isa akwai lokacin da muka zo mun zo a nan ofis ɗinka sama da kusan mu 100 da wani abin domin mu gana da kai Allah ya sa a lokacin aka ce mai girma gwamna ya baka wato umarni ka tafi wani aiki na al'umman Najeriya da jihar Kano da wannan ta sa muka yi hakuri muka tafi kuma Allah ya taimaka yau ka ba mu umarni ka ce mu dawo domin kaunar ka da wannan
Sai dai kammala jawabin Ibrahim Falke ke da wuya shi ma MD na Rema Saf MD Abdullahi Ma'azu Baban Gandu ya fara nasa jawabin
wanda duk wanda ya ji kalaman da kowa ta ce yayi ya san magana yake da cigaban jihar Kano da cigaban mai girma gwamnati duk sanda aka zo irin tafiya ta kungiya abinda kake fara saurare kai da aka zo shine ka fahimci ina kungiyar ta dusa daga kalaman da aka yi babu wani mahaluki da ta ce magana akan bukatar rayuwar ta ko bukatar ci gaban kansa magana yake akan mai girma gwamna yake ta a guri kaza a'a mukamin da mai girma gwamna ba a guri kaza yayi daidai ya cancanta to wannan kullun shine burin mu kuma shine bukatar mu kamar yadda kowa sani mai girma gwamnatin jihar Kano kullun addu'a muke masa tun mutumin da zai tsaya shi aiki ya samu nasara a zangon sanin mulki Allah ya hada shi da tun mutumin da zai masa zagon kasa shi amanar gwamnati muna roƙon ubangiji Allah ya bayyana masa shi kuma Allah ya raba shi da shi dan kuma mai gyaruwa ne Allah ya gyara masa ya bashi shi tare kamar yadda kowa yake ta bayani haka an samu canji da cigaba a jihar Kano bangaren Rema Saf hakika ni kaina da nake manajan director shaida ne domin irin kalubalen da na zo na tarar san da na shigo office to na zagaya ayi da na zauna na lissafa su hakika na rage na kuma yi nisa a kai muna yiwa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu gwamna wanda idan mun je da shawara ko bukata ba zai bata lokaci ba zai bamu umarni ya sahale mana mu je mu aiwatar da abin da ya kamata don ci gaban jihar Kano. Hakika ina gode mai girma gwamnatin jihar Kano akan irin wannan dama da yake bamu, saboda abin da ya danganci wannan gida wallahi ina shaidawa al'umma jihar Kano kuma wannan kungiyar take kare martabar jam'iyyar APC da mai girma gwamna, ina tabbatar muku duk abin da yake a gidan da muka je da mai girma gwamna ba mu samu cikas ko da na minti daya. Domin kullum inda bi ya bi daidai gwargwado yana ganin cewar irin kokarin da muke yi, inda kuma aka ga cewar akwai gyara ana sanar da mu kuma mu je mu gyara, to wannan shine abin da muke da bukata kuma muna samun nasara akan haka. Daga shigowa ta office na iya kokari wajen gyara wasu abubuwa na yanayin yadda ake tafi da gida, kuma MD da ya bar gidan nan yayi kokari matuka duk iya abin da zai yi na samun nasarar aikin sa alhamdulillah yayi. Haka kuma da muka shigo mun tsora akan al'amuran sa da muka tarar yana yi na ayyukan sa, haka kuma guraren da muke tunanin cewar ga yanayin yadda ya kamata mu canza mu tsora su kuma mun canza mun tsora muna yi.
MD Abdullahi Ma'azu baban Gandu kenan shugaban hukumar Remasaf. Tun bayan kammala zaben 2019 'yan siyasar da basu samu nasara ba zaben suke ci gaba da kalubalantar wannan nasara. Hatta a wannan rana mun karbi bakuncin Aminu Gurgu mai fulo wanda ya shigo da makamantan waɗannan kalamai.
Gwamnatin jam'iyyar APC tun daga sama har zuwa ƙasa wadda ta sa dan Najeriya a cikin ha'ila haulai musamman dan arewacin Najeriya mai girma shugaban ƙasa a kwanakin baya muna zargin ya dauki dala miliyan 20 ya biya matasan jihar Lagos domin su rage zaman banza. Mai girma ma shugaban kasa a shekaran jiya ya amince ko ya sahale ya ba da umarni a dauki naira miliyan 10,000 a gyara iyafar din Enugu. Saboda haka mai girma shugaban kasa a nan mu yan arewacin Najeriya ya zo ya kulle mana kofa gam domin matasan mu sun rasa aikin yi. Saboda haka mai girma shugaban kasa wannan abun ba daidai bane a wajen mu yan Najeriya.
Watakila sai mai sauraro ya ce ku dan jira mana ku gani yanzu fa aka fara wannan gwamnati.
Ku dan jira APC tana da propaganda ta fi miliyan 10,000. Haka na ji mai girma ministan gona yana surutu cewar wai dan Najeriya zai iya cin abincin naira 30 ya koshi. Na so sabon na nono ministan gona ya ji tsoron Allah ya koyi da ministan makamashi wanda a kwanakin baya APC ta dinga propaganda cewar an gyara wutan mambula kaza waye ya mutu waye ya farko. Muna zargin an yabi kudin Najeriya sama da dala miliyan 3 an sa a wannan magana wutan lantarki, amma Allah ya kawo ministan ya ji tsoron Allah ya ce ko site din ma ba a je ba ko shara ma ba a yi ba. Mun so sabon nono ya ji tsoron Allah ya gaya shugaban kasa halin da dan Najeriya yake ciki musamman mu yan arewacin Najeriya da aka kulle mana boda gam.
Ai ya fada ya ce duk wanda yake ganin akwai ja a cikin maganar sa zai zo ya kai shi inda zai samu wannan abincin a naira 30.
Ayo ina zai kai mutane ai an yi maka maganar majority ake maka majority. APC ta wahalar da su a cikin Najeriya ta sa su a cikin ha'ila haulai sabanin gwamnatocin baya ta dafta gudular Ebele Jonathan.
Aminu Gurgu mai fulo dan siyasa a nan Kano. Kafin mu karkare shirin hangen dala muna amfani da wannan dama wajen tayi Alhajiji na goda wanda zai angwance da amaryarsa Fatima Ahmad dan haya inda za a daura auren a ranar Lahadi 20 ga watan da muke ciki da misalin karfe 11 na safe a masallacin yan Alewa da ke Gwale yan Alewa. Muna fatan Allah ibada zaman lafiya.
Hangen dala, hangen dala ba shiga birni ba.
A madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim Yakasai, Abdulkadir Yusuf Gwarzo da na gabatar nake cewa ai hutun karshen mako lafiya.